Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Yau babin jin ra'ayoyi za mu ba 'yan Najeriya ne mazauna Amurka musamman dama domin bayyana ra'ayoyinsu kan ranar demokuraɗiyya da za a yi biki gobe. Za mu kuma nemi jin ko suna gani talakawan Najeriya sun san da zaman gwamnati kuma suna warbar rauman demokuraɗiyya. Kafin nan za mu gabatar da rahoto guda ɗaya daga Jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka fitar da jadawalin zaɓe. Yanzu dai ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. A yau Litinin ne 'yan Najeriya suka yi wani gangami a wurare daban-daban da suka hada da wuraren ayyukansu don kaddamar da abin da suka kira ranar farko ta soma zaman makoki don nuna juyayin hali da kasar ta tsinci kanta a ciki. Gangamin wanda ba taɓa yin irinsa ba bai samu amincewar gwamnati ba, sai dai ya samu jagorancin 'yan rajin fararen hula inda suka yi zanga-zanga a kan hali da suka kira yaduwar tashe-tashen hakula a faɗin ƙasar. Da hantsi ne da miliyoyin mutane suka yi shiru na wani ɗan lokaci domin jajintawa mutane da suka rasa 'yan uwansu ta hanyar tashe-tashen hankula da ta'addanci. A wasu wurare kuma 'yan Najeriya da suke zaune a ƙasashen Afirka ta Kudu da Burtaniya da Amurka sun ce su ma suna shirin irin wannan nasu gangamin, yayin da masu amfani kuma da shafukan sada zumunta su ma suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu akan wannan lamari. Najeriya, wacce ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka yawan mutane, na huskantar tsananin rashin tsaro, inda 'yan ƙasar da dama ke cewa ya ƙaru ainihin cikin shekaru biyar da suka gabata. Jami'an ƙasar Japan sun ce shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe za su gana kafin taron ƙolin da aka shirya tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump da Abe sun tattauna a yau Litinin a yayin da jami'an Amurka ke a ƙasashen Koriya ta Arewa da Singapore domin tattauna yadda za a tsara haɗuwar shugabannin guda biyu. Fadar White House ba ta maida martani akan tambayoyi da muryar Amurka ta yi musu ba akan tattaunawa da Trump zai iya yi da Abe. Maganar wacce suka yi ta wayan tarho ta faru ne kafin shugaba Trump ya tafi makabartan ƙasa da ke Arlington a jihar Virginia da ke nan Amurka domin halartar hidiman tunawa da tsofaffin soja 'yan mazanjiya. Kusan Amurkawa 34,000 ne suka mutu sanadiyar rikici da aka shekaru uku ana yi a lardin. Wani matashi ɗan ƙasar Mali ya nuna bajinta a birnin Paris, inda ya ceto wani yaro da ke lilo a barandan wani gida mai hawa huɗu. Mamadu Gassama, bakon haure ne daga ƙasar Mali ɗan shekaru 22, ya ce ya ga yaron ne cikin haɗari a wata unguwa da ya je ranar Asabar domin kallon ƙwallo a talbijin a wani wurin cin abinci. Wani faifan bidiyo ya nuna Gassama yana ceto yaron, inda ya yi amfani da hannayensa ya hau sama, inda wani mutum kuma da ke saman yake ƙoƙarin riƙe yaron kaɗai fado. Gassama ya isa hawa na huɗu kuma ya ceto yaron da hannu ɗaya. A lokacin da 'yan kwana-kwana suka iso wajen, yaron ya riga ya kubuta daga haɗari. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Gini Alpha Conde ya naɗa sabbin ministoci da dama a cikin dare, ciki har da ministocin kuɗi da na tsaron ƙasa, yayin da ƙasar ke fama da rikici wanda ya biyo bayan zaɓen watan Fabrairun bara. Conde ya canza ministoci 13 cikin 33 a cikin wata sanarwa da ya jiya Lahadi ta gidan talbijin ƙasar, sai dai bai wani ƙarin bayani a hukumance akan dalilin waɗannan canje-canje ba. Babban birnin Conakry da wasu manyan birane suna fama da tarzoma da zanga-zanga biyo bayan zaɓen watan Fabrairun bara da shugabannin 'yan adawa suka yi zargin cewa an tafka maguɗi da rashin adalci. Mutane da dama ne aka kashe a cikin tarzoman tsakanin watannin Fabrairu da Maris. an shirya gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a cikin watan Satumban wannan shekara. Jami'ai a ƙasar Spain sun ceto kimanin bakin haure 550 wanda suke balaguro mai hadari a kan tekun Mediterranean yayin da suke kokarin tsallakawa daga arewacin nahiyar Afirka a cikin kwale-kwale. Jami'an sun ce bakin hauren sun cika cikin jiragen ruwan kwale-kwale 17 kuma uku a ciki sun nitse a cikin teku sakamakon yanayi mara kyau. Hukumomin Spain sun ce galibin waɗanda suka ceto sun fito ne daga arewacin nahiyar Afirka da kuma kudancin Saharan Afirka. Spain tana cikin ko kuma tana kan gaba na zama matataran bakin haure a nahiyar Turai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna nan Amurka kan ranar demokuraɗiyya da za a yi biki gobe a Najeriya, bari mu faro tako a jamhuriyar Nijar, inda hukumar zaɓe ta fitar da tsarin jadawalin zaɓukan da za a gudanar a ƙasar domin ba 'yan siyasa damar soma ɗaura ɗamara, abin da jam'iyya mai mulki ke cewa ya yi daidai, yayin da 'yan adawa kuwa ke cewa wannan suna ƙauracewa wannan ayyukan wannan hukuma da suke yi wa kallon 'yan amshin shatar gwamnati, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Ayamai Suleiman Muna Barma ya aiko mana.
Tsarin jadawalin da ke bayyana a washegarin jerin ganawar da aka yi tsakanin hukumar zaɓe da masu ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe na jamhuriyar Nijar na nunin za a soma ne da zaɓen kansiloli a farkon shekarar 2020 kafin a cike da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a farkon shekarar 2021, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta Seni Aladuwa Amada ya shaida mana.
Za a yi zaɓe na ƙananan hukumar wanda ake cewa kwansaye-kwansaye insha Allahu 12 ga watan Janvier na 2020, zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisoci tsakanin October 2020 zuwa February da 2021.
To koya jam'iyyun siyasa ke kallon wannan jadawali? Ga Abubakar Sabo na jam'iyyar PNDS mai mulki.
Wajen PNDS tarayya mun gamsu da chronogram tun da na gani insha Allah suna yin shi cikin lokaci. Kakin zaben kananan hukumomi ya zo kamar 2020 ina ganin sun kare fishe da shi na za a shirin zaben kananan hukumomi.
Sai dai shugaban jam'iyyar PND a wayewaya Sumaila Ahmadu na cewa warware hayaniyar da ke tattare da kundin zaɓe shine abin da ya kamata hukumar Seni tafi ba fifiko, ba wai saka rane kun zaɓe ba.
To shi zaɓen nan a haka yadda ake jami'an tsaro ne za a huddo su tsare wasu 'yan ƙasa su zaɓe wasu ba su yi ba? Ko ku a suwa ne ne matukun 'yan takara, kuma suwa za su yi zaɓen, kuma suwa za a zaɓa? Ta gana abin duba ne a nan. Babiyar za a yi hukumar zaɓen nan ta shirya zaɓen nan muddin ba a je aka gyara wannan kurakurai na kundin zaɓe ba.
Tun a watan Nuwamban 2017 ne mambobin hukumar zaɓe suka yi rantsuwar kama aiki, amma har kawo yau 'yan adawa ba su aike da wakilansu a hukumar ta Seni ba, dalili kenan da mataimakin shugabanta ya fara jan hankula.
Matsala ce ta siyasa, mu ba kungiyar siyasa bace, ba hukumar siyasa bace, hukumar zaɓe ne. Mu inda muna da kan matsalai da mun shawo shi, to ba mu da kan matsalai. Mai mu dai fatan mu duk abin da muke so 'yan siyasa su gane ma juna. Kowa da kowa ya zo mu tsare zaɓe tare, mu je a je a yi zaɓe tare.
Karancin kujerun da aka ware domin wakilcin ɓangaren adawa a hukumar zaɓe ya sa waɗannan jam'iyyu tunanin cewa ba za a gudanar da zaɓen a kan gaskiya ba, saboda haka 'yan hamayya ke kallon hukumar ta Seni a matsayin haramtacciya. In ji Aminu Isiya na jam'iyyar Model Lumana.
Kowa san irin sharuɗa mun ka aza, kowa sai da 'yan ƙasa sun shaida, duniya ta shaida, ɓangaren 'yan adawa mun ce ba mu yarda da duk wani tsare-tsare da aka yi wannan shahe zaɓe ba, tunda hukumar ta zaɓe mu su akwai ta ba, don ka gare mu mun kungiya ce wanda babu ta nan, ba ta samu karɓo 'yan ƙasa ba, balle ta ce wannan zaɓe, kenan zancen yin zaɓen ba shahin ba.
Miliyan 38,000 na sefa ne ake hasashen za a yi amfani da su domin zaɓukan gama garin da Nijar ta sa gaba, yayin da ake buƙatar miliyan 65,000 na sefa don haɗa sabon kundin rajista irin na zamani, wato fishe biometric. Kuma a cewar hukumar Seni za ta ci gaba da tsare-tsare don ganin komai ya gudana a kan lokacin da aka ƙayyade. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kafin mu bude layuka domin jin ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna Amurka kan ranar demokuraɗiyya a Najeriya, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan nishi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwan a tashi wacce ban ba fare sarki ne wage yace duk sawawa da gajiyawa ne mazalura da harshen ka alƙalin zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma
Bako na nan zane a Los Angeles, California. Demokradiyyar Najeriya dai ana kokari amma akwai matsala, akwai abubuwa da dama da ke tafiya a cikin demokradiyyar Najeriya da bai kamata ba. Kaman lokacin zabe, mutane basu ina gani kaman basu da yanci sosai domin su yi zabe kaman yanda ya kasance a wayan su kasashe. Kuma banda haka lokacin zabe ana ce za a ba mata kwota bisa ga demokradiyyar wayan su kasashe ai ba yanda za a yi a ce a ba mata kwota ko kuwa a ba su percentage na zabe da za a yi tunda mata ma mutane Najeriya matan Najeriya ne ya kamata su kasance da yancin tsayawa a takarar zabe bai kamata a ce dinga bada percentage ma mata ba abinda na gani kenan a demokradiyyar Najeriya
wani Abubakar Junaidu wato idan muka dubi demokradiyyar Najeriya a yanda ta kamo hanya zuwa yau sai mu yi Allah godiya domin takun iya tafiya yanda ya kamata amma kasan ai dama ba a yin bari wai a kwashe duka wato ana saka ne wasu na warwara ana yin saka wasu na warwara inda al'amari yake tafiya kenan to amma babban abin da ya kamata shine ni wato a irin na fahimtar demokradiyyar Najeriya shine wato masu Najeriya na gobe wanda yake su ne matasa ina so su sa ido sosai su kai inda abubuwa suke tafiya saboda sai su ga cin ina ne aka kuskure sai su gyara in aka yi kuskure sai su gyara domin me domin babu mutum ɗaya da zai ciki ni ne dukkan duka komai na sani a babu shi sannan kuma har yanzu a demokradiyyar Najeriya fa akwai masu yi mata zagon ƙasa domin ba sa son a kai gaci wasu sun kasa ba su kai labari ba, to yanzu kuma masu son kai labarin ba a so tankoi kai labari, tun da yake nasa Allah bai kai labari ba, tanko ma ba zai kai labari ba. To shi abin da yake tafiya da demokradiyyar Najeriya kenan, akwai son zai tsayawa a cikin al'amarin.
Sunana Reverend Yakubu Bulus Backquash, daga nan America, na nan a cikin Maryland. Ra'ayina game da demokradiyya da muna celebrating ita ce, bari mu zauna mu duba menene muke celebrating. Aguna a ganina demokradiyya ya kamata ya taimake mu mu duba baya, ina muka fito, ina muke yau. Muna wannan celebration bari ya zama muna celebrating unity namu da kuma diversity namu. Unity namu ita ce ta kai mu har muka samu wannan ranci daga mulkin soja. Bari ya zama unity ne zai samu mu ci gaba a wannan kasa gabaki daya.
Sunana Kali na daga nan New York, birnin New York. So wannan lokacin democracy da ya kamata duk matasa Nigeria su duba wannan lokacin da ya kamata mu karfafa juna, musamman tsakanin fita yin aikin gwamnati. Ni naga matasa Nigeria komi duk iyaka abin da muka ta yi shi ne mu ta complaining cewa wannan ba shi da kyau, wancan ba shi da kyau. Amma fitawa zuwa aiki a ji da mu, mu ma mu yi dumu-dumu, ko shanin registration ka fito kai contestant election ba a ji da mu a nan. Mu kawai za kira mu a ce mu zo mu yi aiki saboda zaben iyayenmu, amma mu a ce wa a ji da mu ba a ji da mu. Yanzu ya kamata ni a democracy day na so an ga matasa sun fito sun shiga sanin gwamnati, saboda duk koyon da abubuwa suke a Nigeria sanin mu matasa mu muna wahala. An ce mu je makaranta ba wurin zama a university, ka gama university ba aiki, ba kuma za a yadda ka fita wai kai ka fita a zaɓe ka ba election, sai dai kai ka je a zaɓe iyaye. To mu muna so daga yau a ji da mu a Najeriya, mu matasa muna so a ji da mu. So na so in ɗauki wannan lokaci, wannan zarafi, in karrafa duk matasa a Najeriya su fita a ji da su, mu fita a ji da mu dukkanmu. To in gode.
Sunana Vincent Azong daga Kwakwo, Benue State, Nigeria. Amma yanzu na kasan Turai nan America. Gobe democracy day ne a Nigeria. Yanzu democracy ya kai shekara 18 a Nigeria. Yanzu kwashi nan tambaya, yanzu muna cin gaba ne ko muna dawowa baya? Amma a ganina muna damun dawo baya almost lokacin da Sadauna ta fara balewa suna miliki. Da neman gana amfanin demokrasi a Najeriya ba. Kwarai lokacin da aka fara demokrasi, duk Najeriya sun ji daɗi, ƙasan waje ma sun ji daɗi, har mutanen waje suna zuwa su yabe mu. Wai mun samu cin gaba a duniya. Amma ni ban ga cin gaba ba. Domin iliminmu ya koma baya. Yaro zai gama university yau a Nigeria. Ba zai iya rubuta sunan shi ba. Ba zai iya cewa dai ya yi wani sentence muhimmin a cewa wannan ya gama university ba. Yau an tashi ana kashe-kashe. A wata ɗaya an yi kashe-kashe sun kai a Benue kawai sun kai almost 108 da abu. Zamfara, Adamawa, Taraba, ana kashe mutane kowane rato mai na cewa ana celebrating Democracy Day. Democracy Day ya goma juya shi ya zama ranar ana mourning, ana kuka mutuwa. Ba wani bangan wani amfani a cewa ana celebrating Democracy Day ba. Mutane suna shan wahala, talauci ya shiga, crime sun yawa yanzu.
To, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma gobe mu bude layuka ga sauran masu sauraron mu daga ko ina domin jin ra'ayoyinku kan maudu'i da za mu sanar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fatan ku ne lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu fara ne da wannan labari sabo da yake fitowa da ke cewa wani lauya a ƙasar Masar ya shigar da ƙara. Yana neman zunzurutun dala fiye da biliyan ɗaya na kuɗin diya da ya ce sai Sergio Ramos na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ya biya a matsayin gangancin da yi na kayar da Mohamed Salah a ƙasa har ya janyo masa mummunan rauni a kafaɗarsa a lokacin da aka yi gasar cin kofin zakarun ƙasashen Turai ɗin nan na ranar Asabar, inda su ƴan Real Madrid ɗin suka samu gagarumin nasarar ci Liverpool da ci 3-1. Da magoya bayan Liverpool da magoya bayan Real Madrid, ransu ya ɓaci ƙwarai lokacin da suka ga Mo Salah ya tattaka ya fita daga cikin filin ƙwallon ƙafa bayan wannan abin da ya same shi lokacin da shi Sergio Ramos ya kai shi ƙasa. To, duk da cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta Misir da shi kansa Mohamed Salah ɗin duk sun ce zai iya samun sauƙin da zai sa ya iya bugawa ita Masar ɗin a gasar cin kofin duniya da za a fara a ƙasar Rasha a watan mai fita. Duk da haka, shi wannan lauyan mai suna Basim Wahaba ya ce shi yana neman sai an biya diya biliyan ɗaya na euro ko kuma dala Amurka biliyan ɗaya da miliyan 200 a kan shi Sergio Ramos ɗin saboda wannan abin da ya yi, wanda shi lauyan ɗin ya ce da gangan ne. A halin yanzu ita Manchester United kuma an ce tana nan tana neman ta yi ta yin biyan pam na Ingila kamar miliyan 200 a kan shahararren ɗan ƙwallon nan na Italy Real Madrid, wato Gareth Bale, wanda ya yi wa Liverpool mummunan lahani a ranar Asabar ɗin da ya wuce lokacin da ya saka biyu daga cikin ƙwallaye ukun da su ƴan Real Madrid suka saka, wanda ya ba su damar cin wannan kofi ɗin na Turai ɗin. Yayin da wannan ke faruwa, ita kuma Liverpool an ce tana nan ta tashi haƙan wajen neman sabon gola, wato mai tsarin gida, bayan shirmin da golanta Lloris Karius ya yi mata a ranar Asabar da aka yi wannan ƙwallon ɗin. Ina jin ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɓata mata rai da duk wani mai goyon bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool shi ne ganin yadda aka saka wannan ƙwallon farko a cikin ragarsu ta hanyar sakacin da shi golan nasu Karius ya yi, inda ya bari ƙwallon ta fita ta silala da kanta ta je ta shiga cikin gidan golan su, wato cikin ragarsu. To, da yake muna magana ƙwallon ƙafa ta duniya ta wannan shekara da muke cike ta 2018, ya kamata mu gaya muku cewa yanzu fa ƴan ƙwallo 29 kacal suka rage wa Najeriya da za su wakilce ta a wannan gasa ɗin. Wannan ya faru ne bayan da Moses Simon, ɗaya daga cikin ƴan ƙwallo 30 da da aka ba da sunayensu za su wakilci Najeriya ɗin, aka ce ba zai iya shiga wannan ƙwallo ba saboda mummunan raunin da shi ma ya samu. Shi dai Simon, wanda yake buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Jan ta ƙasar Belgium, an ce fita batun waye je ƙwallon ƙafar Rasha ko ƙwallon sada zumunci da za a yi da Ingila ba zai iya zuwa ba. Yanzu haka ma, ko bayan wannan, ana sa ran cewa shi kocin na Najeriya ɗan James Naro zai zubar da ƴan ƙwallo guda huɗu bayan ƙwallon da Najeriya za ta yi da Congo a yau. Bari mu gagare da kalamin da Lionel Messi na Barcelona ya yi na cewa yanzu kan ya kusa ya tabbata ya yanke hukuncin cewa ba zai taɓa bugawa wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa a duk nahiyar Turai ba in ba ita Barcelona ɗin ba. Shi dai Lionel Messi da ana raɗaɗin cewa zai je ya haɗe da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ne, amma an san cewa kusan duk ƙwallon da ya yi a rayuwarsa ya tsani da Barcelona, inda kuma ya ciwo mata, wato ya saka mata ƙwallaye 552 ragar abokan adawarta. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasannin mu na yau kenan, ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar Litinin ta ƙarshen watan Mayu, Amurka suna girmama jaruman da suka sadaukar da rayukansu wajen kare ƙasar, Yau ranar jimami ne a wannan lokacin da muka tattara don tunawa da waɗanda suka sadaukar da rayukansu saboda mu. Muna girmama su. Ranar da tun asali aka yi wa lakabi da ranar kawatawa. Rana ce da ta samo asali a watan Mayu a shekara ta 1868 a garin Illinois, inda General John A. Logan na rundunar mayakan 'yan Republican na wata kungiya ta tsofaffin sojoji waɗanda suka yakin basasa suka ayyana ranar a matsayin lokacin da ƙasa za ta ƙayata makabartin gwarzayen da suka yi yakin duniya da fulawoyi. Babban makasudin wannan ranar a cewar sa ita ce domin tuna da gwarzayen da suka rasa rayukansu waɗanda suka sadaukar da numfashinsu a matsayin shinge ga ƙasar mu da makiya. Wannan al'ada ta bazu a duk faɗin ƙasar, kuma a shekara ta 1966 aka canza mata suna zuwa ranar tuna da mazan jiya, wanda a turance ake kira da Memorial Day, kuma a lokaci guda ta zama ranar hutu ta gwamnatin tarayya. Don haka a kowace ranar tuna da mazan jiya ana sa ƙananan tuto da fulawoyi da alamomin tunawa da su a makabartun soja a duk daukacin kasar da kayata makwancin gwarzayen sojoji. Kowane ɗaya daga cikin kaburburan da ake wa wannan kwalliyar na wakiltan ɗaya daga cikin sojan da suka rasa ransa ko ta rasa ranta wajen kare kasar da kuma martabarta. Kuma dukkansu sun mutu wajen kare rayuwar al'ummar wannan ƙasar da darajar da suka yi imani da ita, da kuma girmamawar da za su ci gaba da samu har abada a dalilin sadaukar da rayukansu. Akan ce a duk lokacin da aka tuna mutumin da ya bar duniya, to kamar mutumin har yanzu yana raye ne. Don haka a kowace ranar tunawa da jarumai, mukan tuna da jarumtakar ɗaruruwan dubban maza da mata da suka fifita ƙasar fiye da kawunansu. Saboda haka suna zukatan mu a duk zagayowar ranar tunawa da 'yan mazan jiya domin karrama sadaukarwarsu. Duk wata ƙasar da ta san abin da take yi ba za ta taɓa mantawa da jini da rayukan da sojoji suka sadaukar don amfanin ƙasarsu ba. Wannan shine makasudin ranar tunawa da 'yan mazan jiya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga nasiha Ramadan.
Sunana Adam Ali Ali. To kun san cewa Ramadan wata ne wanda yake mai albarka, saboda wata ne wanda musulman duniya gabaki daya suke daukan azumi. Kenan wata ne mai albarka wanda mu kanmu kasancewar mu bangare na cikin al'umma matasa, kenan wannan albarka ta shahe mu kasancewar ka musulmi. Ko da Ramadan ko wajen Ramadan wajibin ka ne ya zamanto kana da halaye nagari, saboda wanda bai da halaye nagari kenan bai cika ba mutum. Wata ne wanda ya kamata a rinka ma juna gafara, a rinka ziyarta juna, matasa ya zamanto suna karanta littattafai na addini, don saboda su tana tas da cewa wannan rayuwa wadda kake ciki ta matashi, ko ka huta daga cikinta ka zama babba, ko kuma a cikinta ka rasu, duka iya zauwa. Kenan akwai yanda ya kamata a tahi da yin azumi, kamar kuka ɗauka yanda za a rika zuwa gurin zama na ba da ilimi na Islama, da masallatayya, da sallah, da ziyara, da majuna gafara, da duka wasu aiki wanda ya zamanto na garin ne musulunci yare da su. Kenan akan su ne ya kamata matasa su mai da hankali akan su.
To jama'a masu saurare, nan zamu dasa aya a yau, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsakan mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma yin sharhi kan shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni da ma injiniyanmu na yau, alheri ke muku fata, alheri ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.